أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء أولا يمتشي أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الله محمد اندمي a nan jihar Borno a garin Maiduguri. A wannan yammaci na ranar ranar Lahadi 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wadda ta zo daidai da 7 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. A inda muke cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin tafsirin Surat Yunus, nun kwana akan aya ta 104 da zamu dawo kanta domin mu kare tafsirin ta ba lokaci mana halinsa. Amma kafin mu shiga karatun waɗannan ayoyi da suka rage mana a cikin wannan sura, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Akwai wanda yake tambayar hukuncin cire takalmi domin za a gaishe da wani. Babu shakka wannan baya daga cikin ladubban gaisuwa, idan za ka gaishe da mutum sai ka cire takalminka, sai dai idan ka same shi ne a zaune a kan shimfiɗa ka cire takalminka domin ka zauna a inda yake ko gaisa, wannan ba wani abu. Amma yana tafiya a kan hanya, kana tafiya, idan za ka gaishe shi kawai ka cire takalminka ka jefar guri guda ka gaishe shi, wannan baya daga cikin ladabin da musulunci ya koyar. Wannan kuma shi kuma yake tambaya, yake cewa menene mace ce wacce take haila, hailar kwanaki 7 take yi, wani lokuta ma takan yi ƙasa da kwanaki 7 ɗin. To amma a wannan azumin, a wannan watan, sai ya kasance ta yi kwanaki 7 har ta wuce sama da 7 ɗin, ta ƙara 3 kuma hailar ta ci gaba da zuwa. To yaya hukuncin wannan jinin? Zai hana ta yin azumi ko ba zai hana ta ba? Babu shakka matar da take da al'ada sananniya, tana da al'ada sananniya, idan jininta ya wuce wannan al'ada sananniya, a magana mafi rinjaye shine wannan jinin na istihaza ne, ba na haila ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Hamnatu bintu Jahsh, yake cewa da'is salata ayyama aqra'iki, ki bar sallah kwanakin da kike yi, wato kwanakinki na haila. Don haka idan kwanakinki na haila suka wuce, kwana 6 ko kwana 7, yace da ita, to sai ki yi sallah, ki yi wanka, ki yi sallah abinda ya rage na watan, kwana 24 ko kwana 23. Saboda matar da take da al'ada, ba kuma al'ada tace ta rikice mata ba, to waɗannan kwanaki da ta san tana yi su ne kwanakinta na haila. Sai dai idan al'ada ta rikice mata, to wannan za ta yi amfani da sanayya ta da sifar jinin shi kansa, idan za ta iya tantance jinin al'ada da wanda ba jinin al'ada ba, to sai ta yi amfani da sifar jini ɗin. Idan kuma hakan ma ba za ta samu ba, to sai ta koma ga al'adar mafiya yawancin abin danginta, duba cikin 'yan uwanta, yayyanta ko ƙannanta, mata yaya suke yi, kwanaki nawa suke yi, to sai ta yi amfani da wannan. Wannan shi ne hukunci. Abinda duk ya wuce wannan, shi kuma za a ɗauke shi ne a matsayin jini ne na rashin lafiya, ba zai hana ta azumi ba, ba zai hana ta sallah ba, illa iyaka duk kowace sallah za ta yi mata alwalatta tata ta kanta. Wannan kuma yake cewa yaya sallar matafi a bayan mazaunin gida, wato shi ne mamu, shi kuma mazaunin gida shi ne liman. A sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan matafi ya bi mazaunin gida, to zai cika ne, wato zai cika kamar yadda mazaunin gidan zai cika. Haka Abdullahi dan Abbas ya ce, sunnatu Abil Qasim, ce wanda ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, idan mazauni a matafiyi ya bi mazauni shi ne sai ya cika sallarsa kamar yadda wato shi kansa mazaunin yake yi. Ba daidai bane yadda wasu suke cewa idan raka'a hudu ce aka sallaci raka'a biyu sai ya zaman shi sai an gama biyun sannan ya yi sallama, ko kuma a'a idan an gama biyu shi kenan sai ya sallama shi ya tafi ya sa abinsa, ko kuma a'a ya bari sai an yi biyu saura biyu sai ya shiga a yi biyu da shi. Wannan duk ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatu Abul Qasim, kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace shi ne idan idza sallal musafiru khalfal muqim an yutimma, idan matafiyi ya bi mazaunin gida sallah to sunna shine ya cika shi. Sai kuma wanda shi kuma yake tambaya akan riskar sallar juma'a, mutum ne ya zo liman ya gama komai da komai, wato ya gama hudu ba a sallar abin da ya rage tahiya kawai ta rage, sai ya shiga aka yi wannan tahiya da shi aka yi sallama, to ya riski juma'a ko bai riska ba? A nan maganganu uku ne na malamai. Wasu suna cewa ana riskar juma'a da riskar kowane bangare nata, saboda haka wanda ya riski zaman tahiya ya riski wani bangare na juma'a. Wannan ra'ayin Abu Yusuf da Abu Hanifa ne. Akwai waɗanda su kuma suke cewa a'a sai ya riski raka'a guda, wato sai ya riski ruku'u, domin da riskar ruku'u ne ake riskar raka'a. In ya riski raka'a guda to sai ya cika shi, idan bai riski ruku'u ba na raka'a ta biyu to wannan zai sallace ta ne hudu bayan liman ya yi sallama, zai tashi raka'a hudu wa ana ya sallaci azhar, domin abin nan din ta kuɓuce masa. Wasu ma malamai suka tsananta suka ce sai idan ya riski hudu ba, idan bai riski hudu ba to bai riski juma'a ba. To amma magana ta tsakiya ta biyu ita ce magana da tafi rinjaye, galibin malamai ita suka fi faɗa, har ma wasu daga cikin sahabbai irin sayyidina Ibn Umar da Anas Ibn Malik da wasu daga cikin tabi'ai irin su Mujahid da sauransu, abinda suke faɗa kenan. Ana riskar juma'a ta hanyar riskar raka'a ɗaya, in ka riski ruku'u na raka'a ta biyu to ka riski juma'a, amma idan ruku'u na raka'a ta biyu ya kuɓuce maka to juma'ar ma ta kuɓuce maka, sai ka sallace ta sallar azhar. Wannan kuma yace yana so a fahimtar da shi ma'anar hadisan nan guda biyu, man aza ahlal madinati azahu Allah wa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adl. Da hadisin Anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid akhrajahu al-lafz li muslim. Hadisan duka guda biyu sahihai ne. Hadisin farko yana magana ne akan falalar Madina da falalar zaman Madina da kuma girman laifi a garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cutar da mutanen Madina shi ma sai Allah ya cutar da shi, kuma la'anar Allah da ta mala'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa, kuma Ubangiji ba zai karbi farillarsa ba zai karbi nafilarsa ba. Wannan shi ne abinda hadisin ya ce. Wannan yana nuna maka girman yin laifi a garin Madina, musamman ma idan mutum ya taɓa haƙƙin wani a garin Madina, babu shakka zai gamu da la'ana ta Ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya. Hadisi na biyu, hadisin Anas ɗan Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zagaye matansa, wato yana zuwa ga matansa su duka a dare guda ɗaya kuma ya yi wanka sau ɗaya. Wato shi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama raba kwana bai zama dole a kansa ba. Ba dole bane Annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba wa matansa kwana, wanda yana daga cikin khususiyya ta shi, abubuwan da Ubangiji ya keɓance shi da su. Saboda haka yakan zai kewa matansa gaba ɗaya su tara a dare ɗaya, abinnan a dare ɗaya kuma ya wanka ɗaya, wanda yana nuna wanka ɗaya ya isa, abinda malamai suke faɗa kenan dangane da wannan hadisin. Wannan kuma yake cewa shi ɗalibi ne da yake karatu a School of Health Technology, yace akwai kuɗin da ‘yan service commission suke ba wa ɗalibai idan sun nuna takardar sun samu aiki, to shi ma ya karbi wannan kudin duk da cewa bai samu aikin ba amma ya karbi kudin to wannan kudin da ya karba ya halatta ya ci ko bai halatta ba idan kudin an ware shi ne dan wasu kai kuma kaje kai ƙarya ko ka bi wata hanya da wata dabara ka samu wannan bai halatta gare ka ba domin ga waɗanda aka ware kudin saboda shi kai kuma kaje kai wannan ƙaryar don a baka don haka in ka karba ma sai ka mayar sai kuma wannan da yake tambaya game da aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa shin wai aqidar su wato aqida sun abin nan yana daga cikin aqidar su su kira ɗan shi'a kafirai ko ɗan wuta kuma a gaya masa in a rarrabe-rabe ɗan shi'a shin akwai wanda ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayin mutum musulmi yaya zai dauki ko yayi mu'amala da waɗanda suke ɗan shi'a to aqida ahlus sunna wal jama'a ba sa nuna wani mutum su nuna wane suke ga wane can dan wuta ne ko ga wane can kafiri ne sai dai su faɗi aiki su ce aiki kaza ko aqida kaza ko magana kaza kafirci ce wannan kuma idan Allah ne ya ce abin kafirci ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce abin kafirci ne kaga babu wani wanda ya isa kuma ya canza abin akala ko ya canza masa suna tilas ne abinda yake kafirci a ce da shi kafirci ne a shi'a babu shakka sun kasu gida-gida rabe-rabe da yawa kamar yadda kuka san dukkan wata bid'a ba za ku samu ta yi rassa da yawa ɗariƙu ce da dama to hatta shi an ci shi ma wato ɗariƙu ne da dama amma shi'ar da tafi shahara wanda kuma ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan da ƙarfi da yaji ita ce shi'ar rafida shi'a ta imamiyya bakar shi'a ɗin mai baƙin dafi wanda take da mugun nufi wanda ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan ita ce aka kwaso ta Iran wannan ita ce ake kira shi'al imamiyyal isna ashariya wato shi'a masu limamai goma sha biyu waɗanda suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yin maƙarƙashiya ga sayyidina Ali suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zalin ahlul baiti suke tuhumar manya-manyan khulafa'u da cewa miyagu ne sun yi ainihin sama da faɗi da khilafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta aliyu radiyallahu ta'ala anhu suka kwace suna zagin sayyidina abubakar da umar da usman suna ma kafirta su domin a gunsu waɗannan kafirai ne suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman aisha da hafsa suna zagin su suna la'antar su sun maida la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wani bangare ne na addinin su duk wani dan shi'a da zai gaya maka a nan kasar ya ce ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko dai bai san shi'ar da aka sa shi a ciki ba ko kuma taqiyya yake yi akwai abinda suke cewa taqiyya shine ka rinka boye aqidar ka kakkar fito da ita sarari dan sun san mugun dafi ne mugun iri ne ba kowa ne zai yarda da su ba to yana daga cikin abinda suke ce taqiyya din nan wani rukuni ne daga cikin rukunin addinin su kusan suna cewa shine kaso ainihin tara cikin goma na addinin su taqiyya din shine a boye maka abin da yake ba shine a zahiri ba to saboda haka ko dai yana maka taqiyya baya so ya gaya maka cewa akwai wannan ko kuma a'a bai ma san shi'ar ba amma ga wanda ya san shi'a littafan su cike suke da zagin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da tsine musu da la'antar su kusan wannan a gurin su rukuni ne daga cikin rukunin shi'anci to wannan banda wannan akwai miyagun aqidu da shi'a ta kunsa kamar sifanta a'imma da sifofi na ubangiji duk wanda ya dauki littafin usulul kafi usulul kafi a gurin shi'a kamar kace sahihul bukhari ne a gurin sunna kada ma ka bude ciki kawai ka tsaya ka dubi abubuwan da littafin ya kunsa a cikin firas kaga irin babubukan da ake da su kaga babi wanda yake magana akan annal a'immata ya'lamuna al-ghaib ya'lamuna ma kana wama sayakunu wama lam yakun law kana kaifa yakunu duk sun san wannan cewa limaman su sun san gaibi sun san abinda ba a yi ba sun san abinda aka yi sun san abinda ba a yi ba in za a yi shi ya za a yi shi da sifanta a imma da cewa wato da su aka halitta sama da ƙasa da sauran sifofi miyagu wanda sifofi ne na Allah amma sai a dauka a bawa wato wasu daga cikin a'immarsu to duk irin waɗannan maganganu ne na kafirci sannan ga su suka fi kowa wato bautar kaburbura dan la'anta da lalacewa hatta kabarin Abu Lu'lu'at al-Majusi. Abu Lu'lu'at al-Majusi wanda shine ya kashe Sayyidina Umar, duk shekara idi ake yi biki ake yi a je daidai kabarin sa ayi biki gagarumi, wai ana tunawa da shi gwarzo ne jarumi ya kashe Sayyidina Umar, duk da cewa ba Majusi ne fa. Sayyidina Umar lokacin da aka kashe shi, a lokacin da aka soke shi, ba yana cikin jini a gidansa, da aka zo yake tambaya yace wanda ya soke ni din nan musulmi ne ko? Aka ce ai Abu Lu'lu'at ne, arne ne. To daman ya san shi, sai yace Allah na gode maka da baka sanya ajali na a hannun wani musulmi ba. To amma wannan mutumin girmama shi suke, matukar girmamawa, an yi masa babban kabari a Iran. Ni ban ma san yadda aka gawo sa ta dawo Iran ba, tunda a Madina aka kashe shi. Waye ya dauki nauyin daukansa daga abin nan ya mai da shi Faris? An yi babban kabari, an rubuta kabarin Abu Lu'lu'a, zuwa ake ayi biki duk shekara na tunawa da wannan gwarzo a gurinsu. Kaka duk wannan aqida ce wacce take ba ta musulunci ba, aqida ce ta kafirci. To wannan bayani Ahlus Sunna duk suna yi, don haka Ahlus Sunna suna karkasa Shi'a. Akwai waɗanda suke jahilai ne, kawai gaya musu ake yi, ai Shi'a shi ne girmama Ahlul Baiti da san iyalan manzon Allah da girmama su, da kawai iya abin da ake gaya musu kenan. Haka sai suka ce to ai iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girmama su. Akwai musulmin da baya san iyalan manzon Allah ko ba zai girmama su ba? Akwai haƙƙi na iyalan manzon Allah, haƙƙi na musamman akan wuyan kowane musulmi. To wasu wannan kawai ake gaya musu, a ringa ba su kissoshi da tarihi na ƙarya, cewa an yi wa Fatima kaza, an yi wa Hassan da Husaini kaza, an yi wa musu kaza da kaza. To da haka aka ja wasu musamman mutanen ƙauye, dan sun fi shiga gurin da ba ilimi. Mutanen ƙauye ba su san kowai ba, sai a je a yi ta ba su irin wannan kissoshi, ana ta sa su koke-koke. To saboda haka sai suka karɓi wannan addinin, ba su sani ba. To kaga wannan ba za ka kafirta su ba. Abinda za ka yi musu shine ka bayyana musu cewa abin nan da aka ba su, an ba su shi a dunkule. Ka fito ka yi filla-filla da shi, su ga irin muguwar hajar da take ciki. Ba za ka kafirta su. Akwai waɗanda kuma suke sun san abin da suke yi, littattafan ma suna da su, sun karanta, sun gaggani, amma sun dage a kan aƙidar. To wannan ba su da wani uzuri. Shi yasa malamai na sunna suke bambance tsakanin awamus shi'a da kuma malamansu. Babu shakka malamansu aƙidunsu kafirci ne, kuma waɗannan malamai kafirai ne. Don haka ba za a bi su sallah ba, ba za a yi komai tare da su ba. Kuma sallah su ma daman ta sha bamban da taka. In ma ka bi su sallah, to za su ba da kai. Domin za ka zo ga yadda ake abuwa, ka ga kawai sun sha kwana. Don haka sallah su daban, tamu daban. Babu wani abu na shi'a da muka yi kama da su. Don haka magana akan shi'a abu ne wanda yake da faɗi ƙwarai da gaske. Wani lokuta idan wasu ayoyi muka biyo ta kansu wanda suke da alaka da falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, za mu bayyana wannan. Za mu tashi akan aya ta 104. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhan nas كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
Allah madaukake sarki yake cewa manzansa sallallahu alaihi wasallama, qul kace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, in kuntum fi shakkin min dini, in har kuna shakka dangane da addini na, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, to ba zan bautawa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba, walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum, sai dai zan bauta wa Allah wanda shi ne yake karɓar ranku. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, kuma an umarce ni in kasance daga mu'minai. Wato kamar yadda muka ce, bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama yaye dukkan wata shubuha, ya gama ba mu labarin annabawa kamar Annabi Nuhu da Annabi Musa alaihi salam, wanda labarinsu halin da suka samu kansu a ciki yayi kama da halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki a garin Madina, sai Ubangiji kuma yake khatima ta wannan sura, ake rufe wannan sura da ainihin shela ta gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da yayi mufasala, ya ja layi tsakanin shi da waɗancan mutane masu dogewa akan kafirci, ya ce ya ku mutane, in kun kasance cikin shakka bisa ga addini na, ni bana shakkar abinda Allah ya yi mun wahayi da shi, bana shakkar annabcin da Allah ya bani, domin wajibin kowane annabi ne ya fara gaskata kansa kafin wani ma ya gaskata shi. Fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, ba zan bauta ma waɗanda kuke bautawa ba Allah ba, walakin a'budu Allah, zan bautawa Allah, allazi yatawaffakum, wanda yake karɓar ranku. Me yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta wato kansa da wannan sifa a cikin wannan siyaki? Shi allazi yatawaffakum, Allah allazi yatawaffakum, walakin a'budu Allah allazi yatawaffakum. Malamai sun ce akwai hikimar da ta sa Ubangiji yawa ya ambaci wannan sifar ita kadai, duk da cewa Allah yana da sifofi da dama, amma aka faɗi sifarsa ta kasancewarsa mai karɓar rayukan bayinsa lokacin da ajalinsu ya yi. Na farko, kasancewar wannan sifa tana nuni zuwa ga sifar Ubangiji da ta cewa shi ne mahalicci, kamar yadda ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sifa ce da take nuna cancantar abautawa Allah, domin shi ne ya halicce ku daga babu, sannan kuma yake karɓar ranku lokacin da ajalinku ya ƙare, sannan kuma daga baya ya kuma raya ku, sannan zuwa gare shi ake mayar da ku gaba ɗaya. Kaga wannan sifa ce da babu wani wanda yake da ita in ba Allah ba, shi ne ya samar daga babu, kuma wannan abin da ya samar yakan kuma har ila yau ya rasar da shi, sannan kuma ya sake samar da shi. Ashe Ubangiji shi yake da wannan sifa, gumaka da duk abin da kuke bautawa ba su da waɗannan sifofi. Shi yasa ya ambaci wannan sifa, domin tana nuni zuwa ga sifar halitta tun daga farko da kuma mayar da halitta bayan mutuwa. Ko kuma an ware wato mutuwa da ambato a cikin wannan siyaki, saboda kasancewar mutuwa yana daga cikin mafi tsananin abin da ɗan adam yake tsoro. To a can baya ai suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaggauto musu da azaba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ambaton Ubangiji wanda yake bautawa, sai ya ce Ubangijin da nake bautawa shine mai karɓar rai. Saboda haka idan kuna kiran azaba ne, to shine mai yin wannan azabar. In kuna jin cewa wato kamar in kun mutu ba za a dawo da ku, to shike karɓar ranku, saboda haka shi zai dawo da ku. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya ware ambaton mutuwa a nan, domin ta zama wa'azi, ta zama tsoratarwa da firgitarwa gare su. Sannan ya ce wa umirtu an akuna minal mu'minin, kuma an umarce ni in kasance daga cikin mu'minai. Wato an umarce ni in zama mu'mini, in kasance cikin masu sifa ta imani. Wannan yake nuna maka cewa imani ba zai ainihin gaskata ba sai ayyukan zahiri sun gaskata shi. Idan mutum ya ce shi mumini ne, to wannan kalmar ba za ta gaskata ce mumini ba ne sai idan an ganshi yana aikata ayyuka na zahiri, ayyuka na ƙwarai. An ganshi yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana ayyukan da Allah ya ce a yi, to wannan shi yake nuna shi mumini ne. Shi yasa a nan aka gabatar da batun ibada, walakin a'budullah, sannan kuma aka ce wa umirtu an akuna minal mu'minin, don a nuna maka cewa imani tattare yake da ibada. Ibada din nan ta zahiri ita ce take yi wa imanin kawa, ita ce take masa ado. Idan babu ita, to babu imanin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in kasance cikin waɗanda suke mu'minai. Sannan ya faɗi kaidi na hudu, wa an aqim wajhaka lid-dini.
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدَعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
Na'am. Yace wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kuma ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan, wanda kana mai karkacewa dukkan wata barna. Wala takunanna minal mushrikin, kada kuma ka kasance, lalle kada ka kasance daga cikin masu shirka. Kada ka zamo daga cikin masu shirka. Wato idan kuwa kula, Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa addinin sa yana da sifofi guda, sifofi kamar haka. Na farko, la a'budu alladhina ta'budu, da shine bara'a daga dukkan wasu ababen da ake bautawa ba Allah. Na biyu, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffaku, zan bauta wa Allah, wato kadai da Allah da bauta shi kadai. Sifa ta hudu, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dan sai Allah ko kuma sai ya canza akalar yaki salam magana, sai ta koma kamar umarni da yake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su. So shaida Allah yana gaya masa cewa ya tsayar da fuskar sa, wanda ana nufin ikhlasi, ana nufin ikhlasi a cikin imanin sa. Ana nufin ikhlasi a cikin imani, wanda ita ce sifa ta hudu. An yi amfani da iqamatul wajhi, aka ce wa an aqim wajhaka, domin dukkan mutumin da yake fuskanta, yake so ya ga abu gani na hakika, to yakan fuskance shi da fuskarsa, yakan sa shi a gaba ya tsaya ya kura masa ido ya kare masa gani. To nan ne zai iya bada labarin sa bisa ga hakikanin yadda yake. Wanda duk yake kallon abu amma yana waiwaye, to wannan ba zai iya baka labarin hakikanin abin ba. To ana gaya masa cewa addinin nan nashi ya tsantsanta ainihin tawajjuhinsa, fuskantar da fuskarsa zuwa ga wannan addini. Kada wani abu ya dauke masa hankali, kada wata hada-hada ta duniya ta sa ya dauke fuskarsa daga kan addinin nan, ya tsaya kan addinin nan kam tare da tsantsanta bauta ga Allah. Saboda haka iqamatul wajhi lid-din, ana nufin ikhlasi ga shi wannan addini. Yayi addinin dan Allah ba dan kowa ba, kada ya waiwaya ya duba ya ga me zai samu ko me zai rasa. Shine wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kuma idan aka sanya abin asigar umarni, kamar ka ce gashi nan tare da su, Allah yana bashi umarni cewa kayi kaza, tun daga nan su ma za su sare, za su fitar da ran cewa babu ranar da zai bautawa abinda suke bautawa, babu ranar da zai saki addinin sai koma nasu. Domin ga wahayi yana cewa da shi wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, kuma ana gaya masa yayi shela ya faɗi wannan ma kowa ya ji. Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin, kada ka zamo daga cikin, kuma lalle kada ka zamo daga cikin masu shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba, hashahu an yushrika billahi shay'a, ubangiji ya tsarkake shi sai da ubangiji ya zabe shi sannan ya bashi manzanci. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, ubangiji shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancin sa. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, ubangiji shike zaben manzanni daga cikin mala'iku daga cikin mutane. Don haka sai da ya zabo Annabi sallallahu alaihi wasallama, zaben ubangiji ko ba zaben tumin dare bane. Don haka babu yadda za a yi Annabi ya yi shirka. To kamar yadda muka faɗa a baya, irin wannan hani ko da an fuskantar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ana nufin al'ummar sa ne. Domin kai ka ji girman hanin, kamar yadda Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah yayi wahayi zuwa gare ka, yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa lalle tabbaci hakika idan kai shirka aikin ka zai rushe, kuma zaka wayi gari daga cikin hasararru. To kai daga jin wannan magana ana fuskantar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka tsorata. Idan har Allah zai gaya wa Annabin sa haka ya ce da shi idan yayi shirka aikin sa ya rushe, kaga ghayruhu min babi aula wa aula wa ahra, wanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kamata ya yadda cewa in yayi shirka aikin sa zai rushe. Domin ga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk matsayin sa da martabar sa ga abinda Allah ya ce masa. sannan Allah ya ce da shi wala tad'u min dunillah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka, kuma kada ka kirawo wani ba Allah ba, abinda ba zai amfane ka ba, ba kuma zai cuce ka ba. Fa in fa'alta, kuma har idan kai haka, fa innaka idhan, to kai har idan haka ta faru, min az-zalimin, kana cikin azzalimai. Ubangiji ya ci gaba da fuskantar da maganar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana nufin ɗaiɗaikun al'umma, mu ake nufi da wannan magana. Wala tad'u, anan zamu ga wato fi'ili ne ya zo bayan nahayi, la annahiya ce ta shiga cikin fi'ili, duk sanda la annahiya ta zo cikin fi'ili to tufidul umum, domin shi wannan fi'ili din nan hadathun ne na kira, duk sanda na kira kuma ta zo bayan nahayi ko bayan abin nan bayan nahayi ko bayan sharadi, fa innaha tufidul umum, ko bayan nafi fa innaha tufidul umum. Ubangiji yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kirawo, anan yana da umumin dukkan wani nau'i na du'a. Addu'a iri biyu ce, akwai du'a'ul ibada, akwai du'a'ul mas'ala. Akwai du'a'ul ibada, akwai du'a'ul mas'ala. Du'a'ul ibada shine abin da ya shafi ayyuka na bauta, sallah, azumi, zakka, duk waɗannan du'a'ul ibada ne. Akwai du'a'ul mas'ala, yayin da zamu daga hannu muna roƙon Allah ka yi mana kaza, ka ba mu kaza, ka ije mana kaza, ka raba mu da kaza, wannan du'a'ul mas'ala ake ce masa. To dukkan du'a'ul mas'ala tatazammalu du'a'ul ibada, wa du'a'ul ibada yastalzimu du'a'ul mas'ala. Saboda haka a hada suke, a kulle suke. Duk inda aka samu du'a'ul mas'ala, to du'a'ul mas'ala ta kunshi du'a'ul ibada, domin lokacin da ka roƙi kake daga hannu kana roƙon Allah din, ai baka roƙe shi ba sai da kaji cewa ya isa, kuma shine abun bautawa, don haka wannan roƙon naka sai ya zama bauta. Kaga duk inda aka samu du'a'ul mas'ala, to du'a'ul ibada yana ciki, wato ya tadammanu du'a'ul ibada, yadullu du'a'ul mas'ala yadullu ala du'a'ul ibada bi tariqati at-tadammun, ga waɗanda suka san turuqul istidlal. Wannan kuma ita kuma du'a'ul ibada tastalzimu du'a'ul mas'ala, duk sanda aka samu du'a'i na ibada, wato sallah, azumi, zakka, abinda muke yi na gabbai na ayyukan ibada, to wannan kuma yana lazimtar du'a ta mas'ala, domin duk sanda kai sallah kana roƙon Ubangiji ne ya karɓi wannan sallar, duk sanda kai azumi kana fatan Ubangiji ya karɓa ya sakanka maka, ya baka wani abu a sakamakon abinda kake yi, ko to kaga ashe kenan du'a'ul ibada shi ma a cikinsa akwai du'a'ul mas'ala. Saboda haka a hada suke, duk inda du'a'ul mas'ala ta zo to akwai du'a'ul ibada a gurin, duk inda du'a'ul ibada ta zo akwai du'a'ul mas'ala a ciki. To da Allah ya ce wala tad'u, kamar ya ce la du'a'a li ghairillah, babu wata addu'a, sawa'un du'a'ul ibada ko du'a'ul mas'ala, ba a roƙon wani Allah, ba a bauta ma wani Allah. Fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, ma dinnan aluga tashmalu al-uqala wa ghayra al-uqala, aluga ta kunshi masu hankali, ta kunshi mala'iku, ta kunshi annabawa, ta kunshi salihai, ta kunshi waliyai, ta kunshi duk wani wanda yake mutumin kirki da wanda ma ba na kirkin ba, ma ta kunshi shi. Hakanan ta kunshi gumaka, ta kunshi bishiyoyi, ta kunshi duwatsu, ta kunshi duk wasu abubuwa jamadat da ake bautawa ba Allah ba. Saboda haka lafazin ma ya kunshi dukkan waɗannan. To kada ka kirawo dukkan wani, sawa'un annabi ne, mala'ika ne, waliyi ne, salihi ne, ko kuma dutse ne, ko wata ƙorama ce, ko wata itaciya ce, kada ka kirawo ma la yanfa'uka wala yadhurruka, abinda ba zai amfane ka ba, ba zai cuce ka ba. Fa in fa'alta, in har kai haka za ka kira wani ba Allah ba, alhalin ba zai amfane ka ba, zai cutar da kai ba, fa innaka idhan min az-zalimin, to in kai haka kana daga cikin az-zalimai. Allah madaukakin sarki ya hana wannan al'umma ta fuskanci wani abu da bauta ba Allah ba, ta fuskanci wani abu da roƙo ba Allah ba. Ubangiji ya haramta al-istighasatu bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, a nemi agajin wani halitta cikin abin da babu mai iya shi sai Allah, domin al-istighasa akan yi istighatha bil makhluq fi ma yaqdiru alayh fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi. Mutum na iya neman agaji da taimakon wani mahaluki cikin abin da zai iya yi maka, kamar yadda kissar annabi Musa alayhi salam take karantar da mu, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi. Kaga anan abin nan wanda yake daga cikin jama'ar annabi Musa Isra'ili ya nemi agajin annabi Musa lokacin da ya fito ya gansu suna ta fada wannan baqibde wani dan dangin Fir'auna yana neman ya halaka shi, yace annabi Musa taimaka mu. Kaga nan taimako ne akan abin da zai iya, to wanda ya halatta ka dauko abin nan zaka dauka ya maka nauyi kace wani taimaka mu ka dora mun shi ko taimaka ka sauke mu. Wannan duk al-istighatha ce bil makhluq fi ma yaqdiru alayhi wa in istansarukum fi ad-din fa alaykum an-nasr. Za su iya taimakon ku a addini, to ku taimaka musu. Akwai al-istighatha bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi al-makhluq. Akwai bambanci tsakanin bi ma la yaqdiru alayhi illa Allah da fi ma la yaqdiru alayhi al-makhluq. Wato a cikin mutane kowa da abin da zai iya, ka nemi mutum ya taimaka maka a cikin abin da ba zai iya ba, wannan shirka ne. Mutum ne ya fada ruwa yana bindin-bindin zai mutu, sai ga wani can a wajen ruwa sai ya dinga cewa wani agazamin, shi kuma wanda yake ruwa din nan yake wajen din nan bai iya ruwa ba, haka ai ba zai iya agaza masa ba, sai dai idan mutuwar kasko kuma za a yi sai ya kundin bala ya bi shi. To kaga anan yastaghithu bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi hadha al makhluq bi ainihi. Amma fito mutun daga ruwa, hadha la yaqdiru alayhi illa Allah, ubangiji bai sanya makhluqi yana iya tsamo da wani daga cikin ruwa ba, ubangiji ya sanya makhluqi wannan kudura din. To amma yanzu da yake neman agaji da wannan mutun, shi fa mutumin fa ba zai iya ba. To wannan zamu ce shirka yake yi ko ba shirka yake yi ba? Ba shirka yake yi ba, domin ta yiwu a zaton sama mutumin nan ya fi kowa iya ruwa, shi ne ma sarkin masuntan garin. To amma kuma kuskure ya yi, ba haka ba ne. Kuma dai wanda duk ya shiga cikin wani hali musamman irin wannan, dole ne ya ga wani a waje zai nemi taimakonsa, ba zai tsaya tunanin zai iya ko ba zai iya ba, kuma zai yi tunanin watakila ko ba zai iya shigo ruwan ba, ya turo masa wani itace ya kama. Saboda haka a dai wannan yanayi ba a kafirta, ba a cewa mutum ya yi shirka. Amma mutum wato ɗansa ba ya da lafiya, sai ya dinga kiran wani shehi wani ka ba shi lafiya, ko ɗansa ya ɓace ya dinga roƙon shehi ka damun da ɗana, shehin nan ko ɗansa ne ya ɓace ba zai iya dada shi ba, bare ya dada naka. To kaga anan wani abu kake roƙonsa wanda babu mai iya yinsa sai Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfi, Allah shi ke ba da lafiya. Anan da kake roƙon shehi ko waliyi ko wani annabi ya ba ɗanka lafiya, kana yin shirka ne, domin kana ɗaukan aikin Allah ne kana ba wannan shehi, kana ba wannan annabi ko wannan salihu ko wani mala'ika. To al-istighathatu fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, wannan ita ce ake cewa shirka. Mutum ya nemi agaji da wani cikin abin da ba wanda zai iya abin sai Allah. Mutum ya nemi agajin wani akan cewa ya azurta shi, ba mai azurta wani sai Allah. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, babu mai bada arziki sai Allah. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, waye yake baku arziki daga sama daga ƙasa? Allah ne. Auraka ubangiji shine mai azurtawa, wanda zai nemi azurki a wani ya azurta shi ba Allah ba, to wannan shirka yake. To dukkan wani du'a wanda yake kira ne ga wani makhluki cikin abin da ba wannan makhluki ba zai iya yin shi ba sai Allah, to wannan shirka ce. Kuma za mu ga da dama daga cikin wannan al'umma ta fada cikin irin wannan shirka, tare da cewa alqur'ani cike yake fal da hane zuwa da hane game da kiran wani ba Allah ba. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ubangiji yace akwai wanda ya kai bata, ma'ana babu cewa da ta kai bacewar mutumin da zai rika kiran wanda ba zai iya ansa masa ba har zuwa tashin kiyama. Allah yace malla, dan ya nuna maka maganar da ake ba ta gumaka ake yi ba, masu kiran wasu mutane ake magana, man ba ce ba din ba ma, man la yastajibu lahu, kuma aka sanya gaya aka ce ila yaumil qiyama, saboda matattu ne suna cikin kabarin su yanzu kai kake kiran su, ta yi ranar gobe kiyama in ka kira su su waiwayo su ganka, amma yanzu ba abin da za su iya yi maka. Wahum an du'aihim ghafilun, kiraye-kirayen da kake ta yi din nan ma ba su san kana yi ba, kai kadai kake kidanka kake rawarka, ba su san abin da kake ciki ba. To waɗannan da kake kira ranar gobe kiyama fa za su zama su makiyanka ne fa, domin kana daidaita su da Allah ne. Idza hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin, ranar da za a tara mutane to za su kasance su waɗannan da ake kira makiya ga su wanda suke kiran su, kuma su ce mun kafirce wa ibadar da kuka yi mana. Ashe kaga ka kirawo wani ka ce ya agaza maka a cikin abin da ba mai iya yin shi sai Allah, to kana bauta ma wannan din ne. Shi yasa ya ce wa kanu bi ibadatihim, tare da cewa farkon ayar kira aka yi magana mimman yad'u, sai kuma aka ce bi ibadatihim, dan ya nuna maka cewa du'a din nan ibada ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'a huwal ibada, addu'a din nan kiraye-kiraye din nan da neman taimako ibada ne. Haka nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dalalul ba'id yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi labisa al-mawla wa labisa al-ashir. Ubangiji yace daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba, wato su yana daga can kan gaba bai shigo duka ba, in aka samu alheri ya miƙo hannu a bashi da shi aka yi, idan kuma wata fitina ya ga wani bala'i sai ya juya a guje, daman a gefe yake akan boda yake, shi bai shigo duka ba, shi ne alhar ina sabahu khairun itma'anna bih, sai ya nutsu a ci da shi. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه التي خسر الدنيا والآخرة والنهاية حسارة الدنيا للآخرة وأنهم كما شيني حسارة إتتي حسارة بيناني يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ينا كيران أبن بزي توتد شيبا بزي أمباند شيبا إتي ذلك هو الضلال البعيد وأن شيني بأتع منيسا وأن يوانا بأتن تياي بأتع منيسا وأن ينيسا كوبا يجن كيران yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi, yana kiran wanda cutarwarsa ma tafi kusa da amfanarwarsa, labisa al-maula tir da abinda ya rika majibinci ubangida, wa labisa al-ashir tir da abokin mu'amala. Haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. وتواني ne yafi zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingida wa Allah ko ya ƙaryata ayoyin Allah. Allah ya ce to wannan abinda ubangiji ya rubuta na azaba yana samu raban su yana samun su har sai lokacin da manzannin mu suka zo za su karbi rayukan su, a lokacin sai su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah, ina waɗanda kuke kira kuna ganin kamar za su yi muku wani abu, ina suke yanzu? Qalu dhallu anna, a lokacin sai su yi itirafi su yi ikirari sai ai sun bace mu bamu gansu ba, bamu ga inda suka nufa ba. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, a lokacin za su shaida su ce lalle ashe abinda suke yi kafirci suke yi. Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, waɗanda kuke kira su ma fa bayi ne kamar ku, su ma bayin Allah ne, ku kirawo su su amsa muku in har gaskiya kuke faɗa. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu 'alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu, ku ba ni labarin waɗannan da kuke kira kuke ta kiraye-kirayen su ba Allah ba, in Allah ya so ni da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri za su iya yaye wannan cutar? Ba za su iya ba. Aw aradani bi rahma, ko ya so ni da rahma za su iya rike rahmar da Ubangiji ya so da ita ba za su iya ba. To kace Allah ya isan mu gare shi masu dogaro suke dogara. Saboda haka ibada ko addu'a da dukkan nau'ukan tu guda biyu, addu'a du'aul mas'ala da du'aul ibada, wanda ita ma du'aul mas'ala din du'aul ibada ce, kamar yadda muka faɗa Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Duba Ubangiji ya nuna maka cewa roko da kake yi din nan addu'a ibada ce, yace Ubangijinku ya ce ku roke ni zan amsa muku. Lalle waɗanda suke girman kai ga barin yin gabarin bauta mu, suke girman kai gabarin ibadata, sayadkhuluna jahannama dakhirin, za su shiga jahannama suna wulakantattu. Kan haka addu'a da muke yi ibada ce, duk wanda zaka kirawo akan abin da ba zai iya yi maka shi ba sai Allah, to kana bauta masa ne. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya hana shi ya zama mai kiran wani ba Allah ba, domin ba zai amfanar da shi ba, ba zai cutar da shi ba. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani albayyinat. Ubangiji kace musu ni Ubangiji ya hana ni, an hana ni wato in bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ba, lamma ja'ani albayyinatu min rabbi, yayin da gaskiya ta zo min, hujjoji suka zo min daga Ubangiji na. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, an umarce ni in miƙa wuya ga Ubangijin halittu gaba daya. To shi yasa muke wato aqidar sunna take karantarwa ko da yaushe akan cewa duk sanda zaka fadi kaka kira wani ba Allah ba. Akwai waɗanda an karantar da su in za su fadi su kira wani ba Allah, mutum zai fadi sai ya kira wani shehi, sai ya kira wani waliyi, ko ya kira wani wanda ake zatansa waliyi, wannan yana daga cikin shirka, yana daga cikin abinda musulunci ya hana. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi kansa Ubangiji ya nuna mana cewa bai mallaki cutarwa da amfanarwa ba. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, ka gaya musu ban mallaka wa kaina amfanarwa ko cutarwa ba. Haka Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya gaba daya, la amliku li nafsi naf'an wala darra. A wannan sura mun karanta a baya qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah, ka gaya musu ban mallaka wa kaina wani cutarwa ba ko wata amfanarwa sai abinda Allah ya so ya same ni shi yake samu. Don haka ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba a yadda ka kirawo ba lokacin da ka tafi zaka fadi, ballantana ka kirawo wani wanda yake ƙasa da shi bi marahil da tazara mai tsawo, ba a yadda ka kirawo shi ba, ba a yadda ka kirawo wani mala'ika ba, Allah kadai zaka kirawo. Duk abin da ya same ka na cuta ka sani Allah madaukakin sarki shi ya sanya maka, kuma shi ne zai yaye maka. Dukkan wani abu wanda aka gina shi akan ainihin kiran wani Allah, to mu san cewa wannan abu shirka ce babba, shirka ce wacce take fitar da mutum daga musulunci, wacce take raba mutum da tauhidinsa, ta raba shi da imaninsa. Ashe kaga ba a wofi ba, malaman sunna suke cewa wasu kasidoji da ake karantawa, mada'ihu da ake karantawa, wanda suka kunshi kiran wani Allah, ba daidai bane a ci gaba da karanta su ko karantar da su, ballantana a ɗauki karanta su a matsayin ibada. Karanta su haka a matsayin kawai ana karanta waƙe shi kansa laifi ne, ballantana a ɗauka wannan kusanci ne ga Allah. Za ka ga malamai da dama sun yi faɗakarwa akan kasidar al-Busiri al-Burda, amin tadhakkuri jiranin bi salamin mazatta dam'an jara min muqlatin bi dami. Wannan kasida ta al-Burda wacce wani mawaki da ake ce masa Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, ba malami bane, watakila da dama wasu basu suna zaton ma waliyi ne, ba ma malami bane, mawaki ne a zamaninsa yakan yi waƙoƙi irin na bambadawa, ya waƙi ya ma wannan waƙa ya bashi kuɗi, ya ma wancan waƙa ya ma wanda bai bashi ba ya yi masa zambo. Idan aka duba tarihinsa za a ga ainihin wannan a cikin fawatul wafayat na Ibn Shakir al-Kutubi, akwai wanda ya haƙƙa diwaninsa, wani malami da ake kira Muhammad Muhammad Sayyid Kailani ya rubu ya haƙaƙa diwanan sa tun wajen shekara 1955 yayi ya abin da rubuta shimfidaddiyar muqaddima akan tarihin shi wannan mutum da kuma wani littafi da ya rubuta Al-Burda ko Al-Busairi Dirasatun wa Naqd wanda a ciki ya faɗi tarihin sa kamar yadda malaman tarihi suka zo da tarihin sa to shi mai Al-Burda nan ba malami bane a asali abinda suka ce abinda ya sa ya rubuta Al-Burda din wai ya kamu da cutar abinnan paralyze mai shanye bangaren jiki saboda haka ya samu wannan rashin lafiya yayi addu'ar yace duk a banza ba an sa masa ba a yadda yake cikin littafin Fawatil Wafayat na Ibn Shakir Al-Kutubi yace yayi addu'ar ba an sa masa ba to shine sai ya zauna sai ya rubuta wannan waƙar ita wannan Al-Burda din da ya rubuta a mafarki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wa manzon Allah sai manzon Allah ya cire gwadansa ita ce burda din ya cire gwadansa sai ya jefa masa yana tashi sai ya ga ya warke sai ya ganshi ya warke garas kamar bai cutar ba to shi kenan yana yawo bai ga kowa abin da ya faru ba sai wani sufi sai ya hadu da shi sai ya ce da Allah ka bani waƙan nan da kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sufi ne yake ga masa shi kuma bai ga kowa ba sai ya ce ya akai kasan nayi wa manzon Allah ce a ba kai wa manzon Allah waka ba har ya dauki gwadan sai jefa maka da yaji dadin wakan ma har ma ya dan abin nan ya dan rausaya to wai shikenan daga nan sai labarin ya watsu sai aka dinga bi ana neman wakar sai zama da duk wani wanda yake rashin lafiya wannan wakar zai karanta ko a rubuta masa ya sha kun ji daga inda bala'in ya faru ya taso har ya kai ma kowane baiti wasu sun ce yulakani ne na wani abu akwai baitin da yake maganin talauci akwai baitin da yake maganin makanta akwai baitin da yake maganin kowane baiti sai ta kai ana sa masa ana cewa lakani ne na wani abu aka samu malamai aka yi ta sharhin waƙar kowa ya zo ya yi ta bayaninta aka rubuta littafai da yawa akan waƙar hatta a al-azhar nan ba da nisa ba jami'ul azhar duk ranar juma'a asabar da al-juma'a da al-hamis da juma'a tare da dalibai ake ana karanta musu al-burda ana koyar da su al-burda tare da cewa a cikin al-burda din nan yana daga cikin abubuwan da akwai abubuwa da daga kaji ka san wanda yayi ba malami bane yadda ka san a cikin waƙoƙin shata da su dan anace su dan koro zaka yi ta jin wasu wani kwambale wanda a matsayin su za su yi ta yin wannan saboda ba malamai bane to haka shi ma za ka yi ta ga wannan kwambale din wanda daga baya malamai suka yi ta fito da su kamar irin baitin da yake cewa wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laulahu lam yukhrij ad-dunya min al-adad wato yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba dan shi ba da ba ai duniya ba tare da cewa Allah yayi mutun da aljan gaba daya ya halicci duniyar gaba daya dan abauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun akwai kissa wacce take bata inganta ba wacce take bada labarin cewa Allah ya halicci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin da ya halicci annabi adam ya shiga aka sashi aljanna yace wannan itaciya ba da izinin ubangiji ba ubangiji da yazo sai annabi adam ya daga abin nan annabi adam ya nemi a gafarta masa yace dan muhammadu ka gafarta mu to wai shine sai Allah yace akai kasam muhammadu ban halicce shi tare da cewa ban halicce shi ba yace ina daga kaina na dubi ainihin dirkar al'arshinka sai naga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai na yadda cewa babu wanda zaka hada sunanka da shi sai wanda yake yafi kowa daraja to wannan hadisi bai inganta ba hadisin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ne wanda malamai sun ce hadisi ne mawdu'i yana daga cikin hadisai marasa kyau da suke cikin littafin al-Mustadrak na Hakim saboda haka babu wannan sannan da wani baiti a ciki da yake cewa launasabat qadrahu ayatuhu izama ahya ismuhu hina yud'a darisar ramad wai da a ce ayoyi manya-manya da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi manya-manya da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce sun yi daidai sun dace da martabarsa to da idan ka kira sunan annabi sai kashin da ya dade da mutuwa ya diddige sai ya tashi kaga abin da yake cewa mu'jizozin da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam basu yi daidai da kadararsa ba, basu yi daidai da darajarsa ba. Daga cikin mu'jizozin da Allah ya bawa Annabi akwai Al-Qur'ani. Al-Qur'ani maganar Allah ce. Kaga ka ce Al-Qur'ani bai yi daidai da martabar manzon Allah ba, kaga anan me kake, wace irin magana ce wannan? Wannan magana ta yi muni kwarai da gaske. Malami ba zai faɗi wannan ba. Akwai inda yake cewa aqsamtu bil qamaril munshaq inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasam. Wai ya rantse da wata, ana rantsewa bi ghairi llahi, ta annabi yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, shi kuma yana cewa ya rantse da wata. Kaga malami ba zai yi wannan ba, ba yadda za a yi malami ya ce ya rantse da wata da wani mahaluki. Akwai inda yake cewa fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan فهو اوفى الخلق اوفى الخلق للزمن. yake cewa wai yana da wani alkawari a gurin Allah, akwai wata yarjejeniya tsakaninsa da Allah, zamantowarsa shi sunansa Muhammadu, wato wannan kadai Ubangiji zai tsere da shi saboda sunansa Muhammadu, yarjejeniya ne tsakaninsa da Allah. mutumin banza nawa ne sunan shi Muhammadu? Suna nan tili duk sai su ce suna da yarjejeniya a gurin Allah, kawai dan kawai kun yi tarayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suna, sai dai ku yi tarayya da shi cikin da'a ga Allah, to lokacin dai kake da zimma. Amma idan ba tarayya kuka yi da shi cikin da'a ga Allah ba, baka da zimma. Haka nan akwai inda yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadithil amami, ya mafi girman halitta ba ni da wani wanda zan fake a gurin sa in ba kai ba. Lokacin da wani bala'i ya auku mai gamewa gama gari gaba daya, to kai ne za ka yi min mafaka. Allah yana cewa qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajira min dunihi multahada. Allah ya gaya wa Annabi sai ce ka gaya musu babu wani wanda zai fake ni daga Allah, kuma ba zan samu wata mafaka ba in ba gurin Allah ba. Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaik, wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu rika yi a sallah. Amma shi yana cewa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman mafaka, kamar baitin da yake cewa inna min judika dunya wa zarrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam, yana daga cikin kyautarka duniya da kishiyarta, ma'ana duniya da lahira duk kyauta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, tare da cewa Allah yana cewa inna lana lil akhirati wal ula, duniya da lahira ta na Ubangiji ne, shi ya halicce su, halitta ce ta Ubangiji, shi ya so ya yi wa bayansa ihsani da wannan kyauta, ya azurta su da wannan, ya halicce su kuma ya umarce su da su bauta masa. To duk wanda yana daga cikin guluwi, yana daga cikin zurfafawa da wuce gona da iri da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana, yana daga cikin kiran wani Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa kada yayi, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta, in har kai haka fa innaka idhan minaz zalimin, lalle ka sani kana cikin azzalimai. Azzalimai anan ana nufin masu shirka, domin Allah ya ce inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne mai girma. Allah madaukakin sarki ya raba mu da shirka, Allah madaukakin sarki ya mana katanga tsakamu, ya mana katangar karfe tsakanin mu da ita. Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladan sa, abinda muka yi kuskure Allah nuna mana kuskuren mu, ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.